بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم مسوء البركة إن منا بركة دون لوكتشي أولا يومتش نرانا الجمعة نشقى دارت أصبر وانا شيني دارن شاديو قواتن شعبان شكرا تدبور داري قدر وإن دا بقوي بان هجر مزا الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. Yayi daidai da lissafin 30 ga watan Janairu 2026. Daga wannan masallaci na mai albarka, wato masallacin Juma'a na Garki Area 8 a nan cikin babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja. Kamar yadda muka saba, wannan ita ce muhadara ɗaya daga cikin muhadarar da muke yi a dukkanin ƙarshen wata. A yau za mu yi tattaunawa ƙarƙashin matashiyar ƙalubalen maƙwabtaka da haƙƙoƙinta a rayuwar musulmi a yau. Wannan maudu'i yana da alaƙa da irin rayuwar da muke yi ne a wannan zamani, duba zuwa ga cewa maƙwabtaka suna daga cikin haƙƙoƙi sanannu a cikin shari'a, wanda shari'ar musulunci ta yi magana sosai a kansu, kuma ta kwaɗaitar a kan kulawa da waɗannan haƙƙoƙi, kamar dukkanin haƙƙoƙin da aka sani, kamar misali haƙƙin iyaye, haƙƙin ‘ya’ya, haƙƙin kaza da kaza, haka kuma akwai haƙƙin maƙwabtaka. Abin da yake nufi da maƙwabtaka shi ne wato mutane da suke rayuwa a neighborhood guda ɗaya, ko a wani rukunin gidaje, ko wata alƙarya, ko kuma wurin aiki, ko wurin sana'a, ko kasuwa, wato duk mutumin da yake makusanci da kai a tsakankanin ku, ko da akwai wasu gidaje kuma kamcin haka. Wasu hadisi sun zo da nuna cewa sai ya kai aƙalla gida 40 tsakaninka da gidan maƙwabcinka, duk waɗannan maƙwabta ne. Amma da yake hadisan ba su tabbata ba, malamai ba su cika wato sakewa da wannan ta'arifi ba. Al-Imamu al-Hafiz Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yana cewa ismul jar, sunan maƙwabci, yashmalu al-muslima wal kafir, ya shafi musulmi ya kuma shafi wanda ba musulmi ba, wal abida wal fasik, ya kuma shafi wanda yake wato mai bauta Allah ko wanda baya kula da bauta Allah, was sadiq wal adu, haka nan wanda yake abokinka ko abokin gabanka, wal gharib wal baladi, da kuma mutumin nesa da ɗan garo, wal nafi' wal dar, da kuma wanda ya amfane ka ko wanda ya cutar da kai. Wato kowane irin mutum ne, in dai anguwa ta haɗa ku, zamantakewa ta haɗa ku, sawa mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba, musulmi ne ko ba musulmi ba, mutum ne wanda yake mai alkhairi ko mai akasin haka, to yana nan a matsayin maƙwabcinka, kuma waɗannan haƙƙoƙi na maƙwabtaka yana da su a kanka. To za mu ga cewa a wannan rayuwar da muke yi, da dama da kuma waɗannan haƙƙoƙi sauke su yana da wahala, saboda caccanzawar wato rayuwarmu, musamman a metropolitan life, wato rayuwa irin ta birni ko irin ta maraya ko da ake yi a manyan garuruwa, abubuwa da yawa da suke zama haƙƙin maƙwabtaka suna da wahalar saukewa. Wannan shi ne ƙalubalen da muke fuskanta. To ta yaya za mu kalli wannan ƙalubale, kuma mu iya wato daƙile shi ko mu canza shi zuwa mafi alkhairi? Abu na farko da nake so na ambata mana shi ne wasu daga cikin hadisai waɗanda suka kwaɗaitar a kan kula da haƙƙin maƙwabci, don mu tuna wa junanmu girman waɗannan haƙƙoƙi. Daga ciki akwai hadisin Bukhari da Muslim da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma zala jibrilu yusini bil jar, mala'ika Jibrilu bai gushe ba yana jan hankalina a kan haƙƙin maƙwabci, hatta zanantu annahu sayuwarrifahu, har sai da na yi tsammani a ƙarshen al'amari ta yiwu a lissafa maƙwabci a cikin wanda za su shiga da maƙwabcinsa. kamar yadda matanka da ɗayanka da iyayenka wani lokaci har da yayi ko ƙanni suke iya shiga cikin lissafin magajanka. To Jibrilu ya kai magana a kan makwabci, magana kai tsaye har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsammani ko dai shi ma makwabci za a ce ga wani haƙƙinsa a cikin gado. Wannan yana nuna girman haƙƙin makwabci da yadda aka nanata magana a kansa a cikin shari'a. Hadisi na gaba shi ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi Imam Muslim daga Anas bin Malik yake cewa la yadkhulul jannata man la yu'minu jaruhu wa la ya'malu jaruhu jaruhu bawa'iqahu. La yadkhulul jannata, ba zai shiga aljanna ba, man la ya'malu jaruhu bawa'iqahu, wanda makwabcinka bai hankalin shi bai nada da kai ba, yana tsoron za ka iya cutar da shi, ba shi da aminci game da kai saboda rashin kirkinka ko rashin gaskiyarka ko rashin tarbiyyarka. To wannan mutumin da ke da irin wannan halin, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai shiga aljanna da wannan halin. Wannan hadisi yana cikin Sahih Muslim daga Anas bin Malik, Allah ya kara masa sa. Akwai kuma hadisin Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu wanda yake kama da wannan lafazin, yana cikin Mu'jam na At-Tabarani. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wanda yayi imani da Allah kuma yayi imani cewa akwai alkiyama to ya girmama makwabcinsa, kada ya wulakanta makwabcinsa, wajibi ne ya girmama shi. Haka nan daga Abdullahi ibn Mas'ud, Allah ya kara masa yarda, ibn Mas'ud yake cewa kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim har ila yau, yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace ya rasulullah ayyu dhanbi a'zam, wani zunubi ne mafi girma cikin zunubai? Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an sanja ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, ka sanya wa Allah kishiya, ka dinga yin shirka, ka dinga aikata abubuwa da suka saba wa tauhidi, alhalin Allah shi ya dace ka, bai yi tarayya da kowa wajen halakarka ba. Sai mutum yake cewa a kullu sai nace i wallah gaskiya ne, zalika azimu, lalle wannan kam inna zalika la azimu, lalle wannan babban zunubi ne, shirka babban zunubi ne, Allah ta gani. Sai ya ce kullu kun ma'ai, nace sai kuma me ne ya manzo Allah? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an taqtula waladaka makhafata an ya'kula ma'aka, ka kashe ɗanka saboda tsoron talauci, irin tunani na cewa mutum ya bi ya'ya a talauci bai dame shi ya rasa yadda zai bi su, wannan babban zunubi ne a cikin zunubai daga shirka da ke shi dangane da wannan hadisi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato sai a cikin su ya kara cewa thumma ayy, sai kuma wanne? Sai ya ce an tuzaniya halilata zalika, ka nemi mata makwabcinka da fasikanci, madaradin neman ta da fasikanci ba wai ma ka samu kai fasikanci da ita ba. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan babban zunubi, makwabci ya nemi lalata wa makwabci shi matarsa saboda baya nan ko ya yi tafiya ko ya ga wani wato wata dama ta barna ya mata mummunan magana ko ya mata ishara zuwa ga yana so ya kwantanci da ita, wannan mummunar zunubi, Allah ka tsare. Hadisi na gaba shine hadisin wato da ke da wata ma'ana kusan kusan wannan a cikin littafin Al-Adabul Mufrad na Imam Al-Bukhari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma taquluna fi zina, me za ku ce game da zina? Suka ce innahu haramun harramahu Allah fi kitabi, ce ya manzo Allah zina kan ai haram ne, na daga cikin abubuwan da Allah ya haramta a cikin Al-Qur'ani. Annabi ya ce kwarai fa, sai ya ce to ku sani da cewa zina mafi muni shine mutum ya nemi zina da mata makwabcinsa. Ya ce wa ma taquluna fi sariqa, me za ku ce game da sata? Suka ce innahu haramun harramahu Allah fi kitabi, sata haramun ce Allah ya haramta ta cikin Al-Qur'ani. Da bai ce kwarai kuwa ku ku sani da mutum ne sata a gidan makwabcinsa, gare ya je wasu gidaje can daban ya yi sata har a cikin gida guda goma sha biyu da ya nemi sata a gidan makwabcinsa. Wannan duka yana nuna muhimmancin wato alfarman makwabci da kare masa iyalinsa da kare masa dukiyarsa daga hannaye ko zukata na marasa kirki da ke kusa da shi. Har ila yau a cikin littafin Al-Adabul Mufrad na Imam Al-Bukhari hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysal mu'minu billazi yabitu shaba'a wa daruhu jaw'a, yace baya daga cikin mu'mini ba mutumin kirki bane, mutumin da za a ci a koshi a gidansa, gidan makwabcinsa kuma a kwana da yawa, duk wanda shi yana da wadata da shi da iyalansa sun ci sannan suka kwanta lafiya lau, ko gari ya waye suka ci abin karinsu lafiya lau, ko a kai azumi suna da abin buɗe bakinsu lafiya lau, amma kuma gidan makwabci babu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ba mu'mini ne na ƙwarai ba, mu'mini na ƙwarai shi ne wanda zai yi tarayya da makwabcinsa wajen ganin ya taimaka masa a abin da ba yi da shi na abinci ko makamantansu. Hadisi na gaba daga Anas bin Malik ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kuntum tushibbuna an yuhibbakumullahu wa rasuluhu, ya ku mutane in dai da gaske kuna son Allah ya so ku kuma kuna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya so ku, fahasibu ala salati khisali, to ku kiyaye wasu ɗabi'u guda uku. Daga cikin ɗabi'un na farko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sidqul hadith, ku dinga faɗan gaskiya, wa ada'ul amanat, idan an ba ku amana ku dinga mai da ita yadda aka ba ku, wa husnul jawab, sannan ku dinga zama makwabta mutanen kirki wanda za a ba da labarin kirki, wanda makwabtan kun sa in su tashi labarin za su ce ku mutanen kirki, idan kuka bar anguwar ku kuka tashi za su dinga begen ku cewa kai Allah ya tukan wani ba don ya mutu ba, maman wasu tana da kirki mun yi zaman lafiya da ita a wannan unguwa ko a wannan institute. Su kuma hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma wani cikin sahabbansa da suna Abu Dharr, ya Abu Dharr idza qada'ta mar'atan fa akthir ma'a wa ta'ahad jiranaka da, yace ya kai Abu Dharr idan za a yi farfesu a gidanka, wato za a dafa wani abinci na musamman, za a yi wani abu mai ɗan daɗi-daɗi, yace to a cika rumu a saka miya mai yawa, yace sannan sai ka rarraba masu masu, kar a dafa wani abinci na alfarma ko na musamman ko wani abinci na kecerai ne a gidanka, ka cika cinye kai da iyalanka, ku share bakinku, ku wanke hannunku, makwabta sai dai su ji ƙanshi kawai. Wannan bai daga cikin ɗabi'a da ake sa rai a tarar tare da mu. Wannan hadisan jama'a aƙalla guda tara zuwa goma kawai ramzi alama ce da suke gwada mana girman haƙƙin makwabci, suna da yawa za a iya kawo guda 40 guda 30 da sauransu, amma wannan sun isa su alamta mana girman haƙƙin nasu, wanda kulasa su suna nuna cewa za ta summarize abin da ke cikinsu, suna gwada cewa musulunci ya recognize makwabci a matsayin wani mutum da ke da haƙƙi a kan makwabcinsa, sannan ya faɗaitar zuwa da kyautata masa, ya koya imani ga wanda bai kyautata ma makwabci ba, ya kuma ba da labarin abubuwa da ya kamata a dinga aikatawa na kyautatawa ga makwabci, wanda hakan na cikin alamar ku kasance mutum mai kirki mai imani. Sannan hadisan sun tsoratar game da cutar da makwabci ko zaluntarsa ko haƙƙinsa a cikin iyalansa ko dukiyarsa, sannan kuma sun faɗi ta haɗa layu zuwa ga taimaka masa a halin da ba yi da shi, a halin da yake da buƙata, a halin da aka fahimci cewa yana cikin wata buƙata ta abinci ko makamantansu. Akwai wani hadisi mai ban tsoro ƙwarai da gaske wanda yana cikin adabul mutuwa da haɗa layu, wanda Allah sallallahu alaihi wasallam aka ba shi labarin wata mata a cikin Madina, aka ce inna fulanata kanat tasumu an-nahara wa taqumu al-laila, wance ai ustaziya ce bai wa Allah ce kullun da rana azumi take, da dare kuma ana jota cikin gidanta tana yin sallah tana tasbihi tana istighfari ba bacci take yi ba mai ibada, sai aka ce walakinnaha tuqdi jira, amma cikin ɗabi'arta ta shahara da cewa duk makwabtanta dama da hagu ba sa jin daɗin zama da ita, ba ta da kirki,
kowa ya zo da kusa da ita sai ya yi Allah wadare sai ya yi fatan da waje santa ba sai wani ba zai ce da gidan shi tashi ya bar gida ya bar gida sallallahu alaihi wasallam ya ce hiya jannati yar wutuci yawan ibadarta da yawan azumunta wannan tsakaninta ne da Allah amma cutarwa da take makwabtarta wannan tsakaninta ne da mutane da uwarta to ya kuma ka sauki kai tsakwa-tsakwa da haƙƙin Allah shi ne gafara ne mai rahama fiye da ka ci haƙƙin ɗan adam domin huququl ibad mabniyatun ala al-masha'a wa huququl lahi mabniyatun ala al-maghfira haƙƙoƙin Allah an gina su ne akan afuwa da karamcin Allah din laifinka din taɓar gazarka idan dai ka mutu musulmi Allah barke sarki yana da wasi'ul maghfira sai ya gafarta maka in yaso ya barka ta ci banza ka tsira ya saka cikin ceto kai Allah ya kuma sai ya juya maka wannan zunubar zuwa lada ulaika alladhina yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat amma idan ka tsaya bayi ɗan uwanka to mabni ala al-mushaha to wannan babu abuwa sai Allah ya kira haƙƙin su akan ka ko da zaka tafi aljanna su zaka buɗe sai an ce kuma rabbu tiyaya ki kowa yana da tsananin bukata zuwa ga lada da aka nuna fasiri ke yi fil lada ya ta ce inna fulana da kuma wance ita kuma ta kasance la tasumu illa ramadana wala tasalli illa al-fara' ita ba ta azumi fi azumin ramadan ba san ta da yin lafiya ba san sannan sallah kuma guda biyar an nan kawai take walakinnaha tusinu ila jirani amma an san ta cewa tana da mu'amala mai kyau da makwabta kowa yana ala san barka nabi sallallahu alaihi wasallam yace hiya fil janna ya aljannatu yi wancan hadisin da ke kusan rabi dawo wanda annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya bai bashi labarin cewa makwabcin shi ya matsa mushi da cin mutunci da cin zarafi ya rasa da yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka dauko ka dauko kayan ka gaba kida ka aje a bakin titi duk wanda zai tambaye ka lafiya ka ce ai wallahi wani ne makwabci na rasa da rage da shi kawai shine nake shawarar bar abuwa ina jiran ma masu mota ne su kwashe hin kaya karan tabla ko da aka yi haka kowa ya yi zo ciki a to wani ko Allah wadare shi kai wani Allah ya tsinya albarka wani bai kyauta ba har labari ya kai gare shi sai ya gane nauyin abin da yake wato nauyin abin da yake ya sa duk an yi ittifaki akan tsine mishi babu mutum da za a zuma za su lasa ana kan tsine maka sai in ka tabbata da sun banza duk abin da kana yi an haɗu duka ana tsine maka mutanen kirki da kowa yana Allah wadare to alama ce akan wannan abu da kake yi lalle ka tsaya ka yi self reflection ka tsaya ka kalli me kake yi da kowa bai san ba sai da wannan mutum ne tuba ya ba makwabci shakuri sai kuma sai ka fara zaman lafiya hadisan suna nan da yawa kamar da muka ci waɗannan isharar da kawai to idan muka kalli wannan rayuwar da muke ta wannan zamani za mu ga cewa waɗannan ladubba da waɗannan ƙa'idojin da waɗannan wasiyoyin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana sun wayi gari suna fuskantar kalubale mai yawa kalubale in the sense that mafi yawan mu za mu iya faɗa wa kanmu gaskiya cewa ba ba yake da sunna ba idan ba mu san su ba ko dan mun tsare ta su ko dan ba mu san ingancin su ko falalar su ba dan yanayin rayuwar da muke ya hukunta aiki da suna da wahala shi abun da ke nufi ga kalubale me yasa saboda an samu rauni a cikin social structure na al'umma ta yadda rayuwar da ake abin da ake ce ma al-fardaniya tura suna ce mata individuality rayuwar kowa ya ci gaba ba ruwan kowa da kowa yawanci inda muka fito ganguwar mu da ƙauyukan mu kowa ya san mutanen unguwarsu mai anguwa ya san duka gidan wani mutane kaza ne gidan wani mutane kaza ne in ba ko ya zo sai an je an sanar da mai anguwa in wance auren ta ya mutu ta dawo daga garin da aka yi mata aure duk an san ta dawo ba wanda yake shigo a cikin environment din wanda ba a san shi ba an san sunan kowa an san matar wani ta yi matar wani ta yi ɗari wani ya saki matar shi kowa ya kowa mu kuma yanzu da aka ba rayuwa a birni sai ga muna rayuwa estate daya ko gari daya ko anguwa daya ko muna aiki a office daya ba san sunan ka ba ba san sunana ba baka sai ina na fito ba ban sai ina ka fito ba zaka yi tare da mutum ka tambaye shi kana da wace kana ta makara da abuki ko dan uwa Abuja sai ka ga wani wanda suke aiki a wuri guda ka tabe shi ka san wanda yake da shi sai an takwatance an takwatance ce okay ina ganin ka kuma na haɗuwa da shi a masallaci kuma ba ganin shi sallar asuba da isha which means muna location ɗaya kenan ko kuma muna haɗuwa da shi a masallacin ma'aikatan kuma muna haɗuwa da shi a parking space mun zo aje mota da safe ko mun tashi aiki da yamma amma ba wanda yake kowa ta tafasa a soki in mutuwa aka yi dawo da duk suwa ku da naza sai dai a dauka kai central box sai ne kai ke ba a yi da nan akwai wanda su da masu sun sallama kansu za su ban kangawa za su sallama gawa a biya su kaga ba irin da yake a garuruwan mu na gargajiya ba to wannan tabi'a ta ta ba ku ba wanda yake wani ya sai ballan sana ha ayi hulla ballan sana a san waye makwabcin mu waye za a gudu gun jagiran shi da gidan kwakwabce shi katanga da katanga tambaye shi da Allah a cikin da gidan da yake da sunniwa babu shi da shi ko kowara da shi yake to wannan ba'afin alaƙatun ijtimaiya yana daga cikin challenge wanda na san duka inda ku mun yadda akan cewa sun hana alaƙar makwabta ƴaƴan wannan gidan ba sa shiga wancan gidan akan wannan gidan ba sa shiga wancan gidan kowa tabbata shi kawai yake sannan akwai kuma al-iz'ad wato akwai mutane suna gujewa kan wani ya takura mara yi musu ba su kama wani ya musu mata ba su su jo karar nebe ko hayaniyar wani gida ba su so su ji mai ake dafawa ko mai aka ci ko mai ake a wancan gidan su da ku kowa ya daga sanda ya rike kowa ya tafi ingila a motarsa kowa kawai ya ta ma isa abu da yake ciki yana ganin sanin abin da wani yake ciki ba takura ne da ku wani ba ta ne san ba sai ya tsara kallon ta ne ga irin mutan da ya fara zama ne ba in ya ga irin mutan da ke kuni kamar a class mutan ne to ya amsa haka sama sama ya ga bai san ka ba da mu ya daga cikin alamun tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane za su wayi gari ba sa yin sallama ko sa afta kalle kan sun san ka sai fuska su amsa in ba su san ka ba kawai ce a yi cikin tuni da ni kake kawai ya wuce a zuci ba a yi magana da kai da baka san shi bai san ka Allah ya kyauta sannan akwai salon yadda ake gina gidaje da abubuwa irin yanzu salon architectural design na garuruwan mu da unguwannin mu ya canza gaba daya da yi kamar irin gidajen mu na karkara ba wadanda kofar su a buɗe ne wasu ma katangun su a haɗe suke wasu ma zaurukan su ɗaya ne lifestyle ɗin duka ya canza a garuruwan da muka fito ana da ɗabi'a na zaman kira a unguwa ko ciyayya ko zaman majalisa duk wanda yanzu ya kau haka ba da mutane su san junansu ko su saba da junansu ko su san damuwa da ke cikin junansu ba da za a taimaka wa junansu wannan sarrafa ɗin birni da ya hukunta babu yadda za a yi makwabtaka ta yi kowane gida an saka katanga an saka kyamara wani an saka kare wani an saka masu gadi inda za ka je sai an tambaye kai na za ka to wani iya zuwa wannan ji a haka da wannan ruwa ne a rahoton mutumin garin kaga yadda ɗin su kana son ka gaishe shi an hana ka shiga da kuma ta gawo shi ka ce ba za ka iya zuwa sannan kuma da nisa yanzu nan garin Abuja ɗin nan daga nan inda muke akwai inda in ka tashi kafin kai sa unguwa wanda yake zare ya kawo ka gida suke tafiyar minti hamsin ko awa guda kuma sunan shi unguwa ne ka zama kwaje jira wannan ba wata ila ka je ofis ka wuni kana aiki yamma ta yi shi za ka kama hanya daga nan ka ce kana neman wanda yake gwagwara da za ka je ka ziyarci shi saboda makwabtaka ko abokantaka ba zai yi ba to duk wannan salon rayuwa ya taimaka saboda shawagin wato commitment ko abubuwa da suke mana busy life da yi mana yawa kowa da ke gaban shi kawai aikinsa ko sana'arsa ko business ɗinsa ko harkar da ya sa gaba ita ce kada ya gaban shi duba yadda in gari ya waye sun ganin mutane sun fito tattara inda ka san yadda hadisi yake za a kora mutane zuwa cikin tashin hankali a ƙarshen al'amari haka za ka mutane sun yi cunkoso sun tsaye da cikin rasashen ilimi zuwa inda yake sana'o'i ko kasuwanci ko ko ofisoshi sannan da yawan tafiye-tafiye da yawan a shige-shige da mutane suke yi a wani in ya fatattun sassafe zai dawo gidan shi sai karfe 7 bayan magariba kuma gobe zai ƙara fita kuma ka ce zuwa duka hotel garin su haka rayuwar shi ake rutin zai da zarafin da zai wata hulla da wani mutum sannan ga yaƙuwar ɓarna a kowane da suke gan sun killata kansu ne saboda kada wannan ɓarna ta shafe su ko su ko yayin su ba su yi da tarbiyyar da ake rayuwa a kai ba ba su yi da al'adun ba za ka sun killata kansu sun kulle gidajensu ba su so su hulla da kowa ba su yi su hulla da kowa saboda suna ganin hulla da mutane yana iya canza musu tunani ko tunanin yayansu hulla da mutane yana iya canza ra'ayin tunani wani kuma tsoron cewa idan aka san shi wane ne ko aka san shi mai arziki ne iri kaza za a iya mai sata za a iya kidnapping ko sai wani yana cikin tsoron da ke damu haka kuma akwai wato shakuɗaɗɗeniyar ƙabilu iri daban-daban saboda kowa ya zo da al'adar sa to wannan al'ada yana ganin idan yadda layin ɗinsa za a kai kallon ba ƙauye to sai ya aje al'adar shi duka sai aka aro wata al'ada sabuwa wanda ba ma san tawaye baka ba aka aro kowa ya ce sai turanci kowa ya ce sai ya yi ɗabi'a ɗin na turawa kowa ya ce sai ya sa fara ɗin na turawa kowa yana so ne a ce shi ma wayayye ne kar a dinga danganta shi ga asalin inda ya fito ko ƙauyensu ko yankin su sannan ga kuma wato kwaikwayon al'adu yana cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi cewa a ƙarshen duniya za a wayi gari musulmi suna kwaikwayon al'adun kafirai turawa da maguzawa da makamantansu wasu a cikin wannan sun taɓa zuwa ƙarshen turawa ko sun yi karatu a can ko kuma sun saba da zama a can za su yi ne iya ba da labari shi da mutum zuwa ƙarshen turawa ba misali cewa a ƙarshen turawa babu wani raguwar kwanto na wai neighborhood ko wani abu makamanta ba wanda ya damu da abin da za ka ji ana labarin ma cewa wani ya mutu ma ba a san ya mutu ba sai da yi wa ko rabu makamanta ka a cikin wata unguwa ba a sani ba sai ya kira yan sanda sun balla kofa ko wani ya shekara uku hudu biyar yana zaune a unguwa shi ba a san criminal bane ko wani mai mummunan dabi'a ne saboda ba wanda ya damu da shi kuma shi bai damu da kowa ba to muna ganin irin wannan dabi'ar tun da turawa ne suke yin ta to galibi sai mu dauka cewa waye ba shi shi gaba ce sai mu zama muna tabbata ta cikin al'umma waɗanda suna daga cikin irin waɗannan nasoshi da suka shafi haƙƙin makwabtaka a in muka lura da ke gaba shi shari'a shari'a musulunci ta dace da kowane zamani da kowane gari da kowane yanayi canjin al'adar mutane da canjin tunaninsu da canjin zamani baya shafan baya sa a canza musulunci ba kamar sauran dokoki ne da sauran abubuwa waɗanda kullum suna iya zama subject of modification saboda rayuwa ta canza watakila dokokin gine-gine ko dokokin traffic rules ko dokokin da ake a majalisa na gudanar da ƙasa duka suna iya zama suna iya karɓar amendment da modification gwargwadon canzawar rayuwa amma shi musulunci yana nan yadda yake intact musamman yana da wanda ake cewa tawabit tabbatattun abubuwa waɗanda ba a canza su waɗanda suka shafi aqidarsa da ibadoji da kuma ladabban da ya karanta sannan akwai kuma tagayyara abubuwan da suna iya karɓar canji da gwargwadon yanayi ko lokaci amma shi wannan canjin ba haka nan kawai ake yin shi ba dole sai malamai sun kalla sun duba sun ga cewa eh wannan abin babu da ke ana iya a canza yanayi wanda misali kamar yanayin tafiya aikin hajji shekarun da can za a ji aikin hajji akan daɗe a hanya wani zai yi wata shida wata biyar saboda tafiya ake yi da abin nan da dabbobi ko da kafa ba irin yanzu da ake kira hawa ko da kana cikin haramun Makka sauku kene da ke canza kene yin guzurinka kene yin shi za ka bangarin ku da makamantan su shi wannan ba wani abu bane da za a yi gaddama akan su amma irin waɗannan ladabban da suka shafi rayuwar musulmi wanda an tsara su ne dan musulmi su ci gaba da zama al'umma daya sun ga zama wato tsintsiya maɗaurin ki daya su zama kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mumini ga ɗan uwan shi mumini kamar jiki ne guda daya idan haƙori yana ciwo duka jiki sai ya zazzaɓi idan ƙafa tana ciwo duka jiki sai ya zazzaɓi idan ido na ciwo duka jiki sai ya zazzaɓi sauran gaɓoɓin suna taya wannan gaɓar da ba ta da lafiya suna taya ta rashin lafiya za ka yi su mumini ya zama a cikin al'ummar kamar tubali ne na jikin gini wanda ana cire guda ɗaya to ginin ya lalace ga shi cewa ƙwaya ɗaya ne kawai aka ce saboda haka waɗannan ladabba muhimman ladabba ne ga mujtama al-islami saboda haka wajibi ne mu yi tunanin yaya za mu ga cewa mun yi overcoming ɗin waɗannan ƙalubalallaki da ire-irensu waɗanda suka yi mana karnaki suka hana mu cin moriyar ire-iren waɗannan hadisai da makamantansu a cikin ɗan ƙanƙanin nazari na ga wasu hanyoyi da wasu dabaru waɗanda za a iya amfani da su wajen ganin cewa wato an ci gaba da samar da al'umma wadda san haƙƙin maƙwabtaka wadda kuma take practicing ɗin haƙƙin maƙwabtaka a aikace ba irin wannan al'umma ta mu wadda ta yi hannun riga da wannan nazariyar ta addini daga ciki mutane su dinga ƙoƙari su san junan su a inda suke rayuwa wato idan ka zo wuri kana sabon zuwa ya kamata a ce duk maƙwabtanka ka ɗauki mataki ne introducing ɗin kanka gare su da haka ake idan mutane suka tare a sabon gida iyalan gidan za su fi gida-gida su gaisa da maƙwabta mu ne suwa ne gani ga iyalina ga 'ya'yana mun dawo nan anguwar mu ma yanzu mutanen anguwar nan a yi musu addu'a a sanya alkhairi kuma suwa maƙwabtan da aka kai irin wannan ziyara ko wannan sabon gidan ina ji duk wanda ya kai shekaru na kwafin shekaru na alhairi ya ba da wannan labarin amma yanzu ka ga ba a yi ba kawai mutum ne ya sai gida ko ya kama haya ko za a ga ana shigar da kaya ya tashi tashi ko za a ga ana tashi da kaya babu sallama babu bankwana su ma kuma mutane da wasan gaishe lafiya kai ne sabon tsanin tsaron ba wanda gane wannan tambayar shi ya kuma zai ce musu salamu alaikum ni ne sabon maƙwabcin ku so ya kamata mu dawo da wannan al'ada wato mu dinga sanashe da junan mu halin da muke ciki a matsayin mu na sababbin zuwa sannan in wani dalili ya kama za mu bar anguwa da sunan ƙaura ko tafiye-tafiye shi ma yana da cikin hanyoyin kiyaye haƙƙin maƙwabtaka mutum ya sallama da maƙwabtan shi cewa to ni zan yi tafiya zan je aikin haji ko umara ko zan je garin mu ko zan je wani aiki wani assignment ko zan tafi ƙasa kaza ina muku bankwana Allah ubangiji ya haɗa fuskokin mu da alkhairi wannan ma zai taimaka wajen samun alaƙa da tsakaninmu sannan ya wajaba ya zama akwai wata hanya ta gamuwa da juna na lokaci bayan lokaci ta hanyar wani kwamiti ko wani tsari na wani mutum na anguwa ko wani tsari na aikin wato hanyoyin isar da saƙonni ga juna a wannan zaman da muke ciki da ko yanayin tsaftar anguwan ko yanayin tsaro ko wani sabisi da muke bukata ko wani gyara da za a yi ko muka mutu su daga a nan muna da bukata zuwa ga shugabanni kenan masu anguwanni limamai dattawa cikin anguwa waɗanda za su iya kiran mutane mafi amfani da wani environment kuma a ce masallacin anguwa ko wani wuri na taro wanda suke ba da dama a dinga taruwa lokaci bayan lokaci ana gaisawa da juna ana mu'amala da juna wannan ma yana da cikin hanyoyin da ake bi wajen ci gaba da wanzar da ainihin wato tarayya tsakanin al'umma a cikin kowanne ba mutum sannan at-ta'awud 'ala al-birr wa taqwa shi mutum ke ne ya wajen aikin alkhairi da tsoron Allah hanyar shi ma hanyar kwamitoci din hanyar kula da marayu hanyar taimakon gajiyayyu hanyar samar da wani foundation wanda zai ba da kula shi ko ya kula da mata waɗanda mazajensu ba sa nan ko mazajensu suka rasu ko wanda zai kula da gyare-gyare da tsafta da sauran abu da shafi environmental sanitation wanda na cikin at-ta'awun 'ala al-birr wa taqwa ko wanda zai kula da makarantu islamiyya ko masallaci ko wanda zai kula da ɗaukar ɗawainiyar malamai masu koyar da yaran a makarantu dole ya tsaya da lamun zama mun zama muna da kowa a inda muke rayuwa kai da muke muna rayuwa taraji dai ba mu san yadda zamu mutuma kawo jira mu har ila yau akwai yawaita cututtuka ga juna irin wanda duk da aka fara cewa in an dafa wani abu mai daɗi to a dinga kaiwa makwabta dole na da kina ga daga cikin da yake fara to da yanzu akwai mutumin da sai abin da kuma kare da shi dan ne shi ta ban shi za a dako abinci da miran makwabta a kawo mai ko kuma ya zargin cewa ko wani makar aka sani a cikin abinci ana so ne ya ci a yi shi wani tsaki ko wani abu kamar ta wannan shi ne tunanin mutane za ka baka ko da a wani wuri ne kai mu wani sayin abinci amma da ba da mutum wai zai ci abinci ya wani sayi amma mata da shi a wannan al'umma ce bismillah wanda mutane za ka kan sa albarka da yake cewa ku mutanen wannan yake kuma mata da yin wannan tafiya kuma da sanan kuma a ce an ɗauko abinci an kawo mai gidan shi to amma dai sunna ne shari'a ne ladabi ne mai kyau ka bayar kuma a baka ba wai dan abin ya fi ƙarfinka ba ai ita kyauta ko mun tsarantarta tana da hanyoyin nuna ƙauna da hanyoyin nuna soyayya ga juna so da dan an kawo maka wani abu wanda kai ka fada shi ba wai ana nuna raini ne gare ka ba sai kai godiya ka karba kuma kai amfani da shi kuma kai ma ka mayar kuma kai godiya kake da jazakumullahu khairan so da hanyoyin kyautatawa ne da sanin juna rarraba kyaututtuka ga juna na abinci ko tsaraba ko na abu makamancin haka da kuma tarayya da juna a lokacin murna kamar lokacin farin cikin aure ko an yi haihuwa a je a yi barka ko ranar suna a je a yi gaida mai jego da kuma lokacin damuwa kamar an yi rasuwa ko gaida mara lafiya ko mutum ya da wata zarafawa a rayuwa a zo a yi mishi daje duk wannan yana cikin alamar makwabtaka da iyantaka kai ba ma fa a iya nan ba a tashi takanar takanu a bi shi har garinsu idan a garinsu ne a je a mai ta'aziyya saboda mai rasuwa ko a je a mai murna saboda ya samu wata ƙaruwa ko ya samu wani mukami a je a mai murna a mai addu'a hatta mutanen garinsu idan suka ga an biyo shi an zo an yi musharaka da shi a cikin halin murnarsa ko an yi musharaka da shi a cikin halin baƙin cikinsa wannan zai alamta masa cewa wannan dan uwan nasu ko mutumin garinsu a zama Abuja da yake yana da lafiya da mutane da za a kwatanta ku a ce mahaifiya wani ta rasu a can garinsu sai ya je ya gama zama ko kishi ba wanda ya zo daga nan Abuja za a ce ku kwana da wani zama yake da mutane wata zila kuma yana da mutane bai fada da kowa amma tsaba kwamarin su ba ba wanda ya sani ba wanda ya sama da yadda suwa shi saboda ba wani shi kowa kaga wannan ba karamar damuwa ba ce Allah ya tsare sannan kuma har ila yau akwai bukatar a yawaita wa'azi a yawaita yin hudubobi da wa'azi da muhadarori da nasihohi ana tunawa mutane ire-iren waɗannan abubuwa domin rashin faɗansu yakan sa har sai a manta gaba ɗaya zukatan musulmi suna shirye da karɓar gaskiya Allah ya ce wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'min kai wa'azi yana amfana da mu'mini duk wanda kaga ana wa'azi baya gyara to wannan ka tsoracin mishi a kimarsa kai yana cikin sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun Allah ta karbi da zuciyar zuciya to ana wa mutanen da suke rayuwa a wannan zamanin mutane ne waɗanda za ka yi fatan alkhairin cewa zukatansu suna da ragowa a cikin karɓar gaskiya. Abinda mutane suke jira kawai shi ne a musu wa'azi a tunatar da su ƙungarin da ya wani zai su. Saboda haka yana daga cikin abubuwan da za su taimaka wajen kawo da wannan tafiya shi ne a yawaita wa'azi da tunatarwa da yin huɗubobi da muhadarori don tuna wa mutane wato alfanun da ke cikin rayuwa irin wannan. A yawaita karantar da hadisan, a yawaita ambatar ladar, a yawaita tsoratarwa game da haɗarin da ke cikin wasa da waɗannan haƙoƙi da Allah Maɗaukakin ke ɗaura mana a kan junanmu. A ƙarshe ina so in ciki mana da ayar da Allah Maɗaukakin sun so cin Nisa'i yake mana umarni a kan wasu muhimman abubuwa wanda a cikinsu har da wannan ƙabiyar da muke magana. Ubangiji yana cewa wa Abdullah wala tushriku bi shay'a. Allah ya fara da bayani akan cewa ku bautawa Allah Ubangiji shi kadai kada ku yi masa shirka. Allah yana umarnin mu da bautarsa shi kadai da kantsanta masa bauta, sannan yana hana mu da garin shirka. Yace wa bil walidayni da ihsana. Abu na biyu kuma shine a kyautata wa mahaifan guda biyu. Wa bil qurba, sannan su ma a dangi na kusa da kai ɗan uwanka Allah ya ce su ma ake kusa musu. Wani ya kama na gaba su ne marayu, sun sawa marayu. Allah ya ce wani masaki da kuma talakawa sai ce wani jari da ƙorba, kuma ka kyautata wa makwabcinka makusancinka. Wani jari da junubi da makusanci mane da makwabci mane kanci. Malamai sun yi turka-turka wajen fahimtar me ake nufi da makwabci na kusa. Wasu suka ce makwabci na kusa shi ne matarka ta gida, domin mata ma ana ce mata makwabci, ana umarninka da kyautata mata da ita da 'ya'yanka. Wasu suka ce makwabci na kusa shi ne wanda yake gidanshi kusa da gidanka, sannan kuma ɗan uwanka ne na jini ko musulmi ne, shi ne yana da haƙƙi guda uku kenan: haƙƙin makwabtaka, haƙƙin zumunta, haƙƙin addini. Waljari junubi ba suka ce shi ne makwabci wanda ba haɗa komai da shi ba sai zama anguwa, ko kuma kun haɗa zaman anguwa kun kuma haɗa musulunci amma ba ku haɗa jini ba, ko kun haɗa jini amma ba ku haɗa addini ba, ko kun haɗa addini a ce dai wancan abubuwa guda uku ba su cika ba. Kamar da muka ji guna zai yana faɗa cewa makwabcinka hata wanda ba musulmi ba to wajibi ne ka kyautata masa. Kuma wannan aya tana mana umarni a kan muhimman abubuwa aka lissafa daga ciki akwai bayar da haƙƙin makwabci wajen kyautatawa. Shi yasa za ka ga cewa al'ummar farko, al'ummar Annabi Allah da sallama da sahabbansa tana girmama sha'anin makwabci sosai. Allah ya ɗan amu ɗan as wata rana an dafa nama a gidansa da ya zo abin da ya fara tambaya shin an kai wa makwabcinmu mayahudan can a ƙasar Masar, ya ce hal ahadaitum min hashiyan ila jarihan yahudi, shin kun kai wa makwabcinmu wancan mayahudan nan wani abu cikin abincin nan? Suka ce masu gani ce to lallai a ɗauka a kan shi. Ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana jan kunnenmu kullum a kan kyautatawa makwabci. Wani abu ban sha'awar shi a kotun isa ta wani gwamna wanda ake ce mashi Sa'id ibn al-As ɗan uwan Sayyidina Usman, kuma ya kasance gwamna a ƙasar Iraq a zamanin mulkin Sayyidina Usman, zamanin khalifan Sayyidina Usman radiyallahu anhu. To wani makwabcinsa sai ya zo sai da gidansa zai bar abu da aka kira dillalai da masu neman su kai gidan. Aka zo aka ba da bani aka faɗi kuɗin gidan da za a siya, ya ce to na siyar amma akwai saura. Ya ce nawa za ku sai makwabta kaka da bani, za ku zama makwabtan wannan mutumin Sayyid ibn al-As? To gaskiya saboda Allah ita ma makwabtakar na ina ɗaukar ta matsayin wani kaddara ta ce sai kun biya kuɗin dan kawai za ni makwabtaka da shi sai mun biya kuɗin, sai kwaye kuwa ba ku so ne makwabci ba ne? Makwabci ne wanda in cutar da shi da ya haƙuri, in ba da shi ya bani, in ya bani da ƙara nema ya ƙara mu. Ya ce ban taɓa ganin wata mummunar ɗabi'a daga gare shi ko iyalansa ba, kai zan ba ku wannan makwancin haka mai kaure free sai kun biya kudin kusancin da kuke
ta duka da Allah ba su yi maka kaza ba su ba su shirya ba
su ga tafiye su har labari ya isa kullun wancan gwamnati da ya ji labarin da aka fara yi jiya yi farin ciki sai sa aka kira mutum ya ce ni na baka kudin gidan a matsayin kyauta ka cigaba da zama a gidan saboda shaidar da ka ba ni ya ce wannan shaidar na ji daɗinta kuma zan yi fatan a lahira ta amfani ne wato shaidar da makwabcinta zai bayar a kansa a kan cewa kai mutumin kirki ne wata babban nasara ce a gare ka a rayuwa wanda kuma har a kabarinka za ta amfane ka so dan uwa masu albarka muka lura da wannan zamu gane ashe al'amarin wato alaƙa mu da makwabta ya fi ƙarfin mu takaci da shi dinnan yadda muka yi da shi kuma ɗauka ba wani abu ba ne a cikin addinin mu kuma yadda muka sani shi wannan addini na musulunci yana ɗauke da abubuwa daban-daban yana ɗauke da abin da ya shafi ƙudurin tauhidi da za a tsayanta Allah da shi ya ɗauke kuma da ibadoji na yau da kullum irin sallah da azumi da muke yi yana kuma ɗauke da ladabba ta mu'amala tsakaninmu da sauran 'yan adam tsakaninmu da iyayenmu tsakaninmu da 'ya'yanmu tsakaninmu da matanmu tsakaninmu da kwastomominmu da muke kasuwanci da su ba ka nan kuma tsakaninmu ma da makwabtanmu kowa yana cikin mu'amala kuma za mu ga cewa kowace mu'amala tana da guide da shari'a ta kawo ta tabbata ta ce a yi aikin shi idan mun yi wannan za mu samu cikakken ladan za ku mu samu ɗaukaka a wurin Allah madaukakin sarki idan mun yi shawarwara da ita kuma wannan zai iya sanyawa mu samu matsala a cikin ainihin wato lissafin ayyukan ladan mu ta fatan wannan takaitaccen wato nasiha ta amfane ne da masu rayuwa da rajida ko kuma sa mu sake lissafi mu sake lalle game da yadda muke ta'amuli da makwabtanmu da yadda muke tafiyar da al'amura a cikin inda muke rayuwa ko mu tuna mana cewa haƙƙin makwabtaka haƙƙi ne muhimmi wanda ya zama wajibi mu sauke shi kamar sauran haƙƙoƙi da Allah ya daura mu abinda na faɗa dai ina fata Allah ya bar mu ladan shi Allah kuma ya gafarta mana kurakurai ya sa mu gama lafiya ya jika mu ya jika iyayenmu ya sanya albarka a rayuwarmu sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته